العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
garwaye imaninsa da babban zalunci, to babu shi ba shiriya, sannan kuma babu shi ba amintuwa daga azaba a duniya ko a lahira. A duniya ba zai amintu ba, domin jininsa ya halatta. Idan an zo yaƙi za a iya yaƙarsa, za a iya ribance dukiyarsa, ko ba zai karɓi sunan shiryayye ba, ko ba zai amintu ba daga wuta a lahira. Saboda mai ya garwaye imaninsa da babban zalunci. Amma wanda ya garwaye imaninsa da karamin zalunci fa, muka ce yana da shiriya, sai dai shiriyarsa ba ta zanto kamila ba. Yana da aminci, sai dai ba za mu ce ya zamanto amintacce 100% ba. Ta iya yawa irin zaluncin da ya a nan gidan duniya, zalunci ne na sata, wanda duk da ba za a zare masa ransa ba, amma dai za a iya mai yanke masa hannu. Ina fata an fahimta. Sannan ranar tashin kiyama kuma al'amarinsa yana wurin Ubangiji. In ya ga dama ya yi masa gafara, in ya ga dama kuma a kama shi da azaba gwargwadon karamin zaluncinsa, sai dai ba zai dawwama a cikin wuta ba, za a kai shi aljanna. Sannan muka karanta hadisin Ubada ibn Samit, wanda ya ambaci ababe guda biyar. Abu na farko, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Na biyu, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na uku, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min. Na hudu, wal jannata haqqun. Na biyar, wan nar haqqun. Wanda duk ya yadda da wannan, kaga wannan sharadi ne. Menene sakamakon sharadin? Adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal. Ubangiji zai shigar da shi aljanna gwargwadon abin da ya kasance a kai na me na aiki. To shine muka ce akwai fassara biyu. Imma dai mu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa, ma'ana aljanna darajat, wanda ya fi wani aiki ya fi wani daraja, ya fi wani samun matsayi. Imamu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikinsa, ma'ana kila a shigar da shi a farkon al'amari, saboda an yafe masa kananan zunuban da yi, kila kuma a'a sai an yi masa azaba gwargwadon laifuka da yi kanana kafin a shigar da shi aljanna. Duk wannan kowanne na iya yiwa. Yau za mu tashi kan hadisi na gaba. Wa an abi sa'idin al-khudri an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أن كربو حديثي لقى أبو سعيد الخدري فيكم يا جدك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قريسي قال موسى يا ربي النبي موسى عليه السلام ليتي يا ربي معنى يا أبنجينا علمني شيئا اذكرك وادعوك به سنر دني وانا ابو اذكرك دزرنك انبتنك وادعوك به كما ارنك روقنك دشي انا ياتي ادعوك من الدعاء منكو شافة دا باسو ديبا باسو بيوبا شوى الدعاء ينقسم الى قسمين ينقسم الى دعاء عبادة wa du'a mas'alatin da aka ce koya mun wata kalma in roke ka ko in ambace ka da ita ma'anar in roke ka anan gurin ma'ana du'a wa ibada kenan an gane ku qala ya rab kul qala sai Allah ta'ala ya ce da shi kul ya musa la ilaha illallah ya kai nan musa ka rinka fadin la ilaha illallah ma'ana in kana roƙon wata kalma da zaka ambace ni ko ka roƙe ni da ita rinka faɗin la ilaha illallah qala sanu musa alaihi salam ya rabbi ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ai duk bayin ka kowa yana faɗin la ilaha illallah yana san a keɓance shi da wani zikiri wanda shi kadai zai ba abinda kowa ke faɗa ba qala sai Allah ta'ala ce da shi ya Musa ya kai Musa law anna samawati sab'a da a ce sammai guda bakwai din nan wa amirahun ghairi da duk wanda ke cikin su na halittu ba ni ba wal ardina sab'a kasai guda bakwai din nan gaba ɗaya da duk abin da ke cikin su na halittu da a ce gaba ɗaya a tattara su fi kiffatin a bari ɗaya na wato ainihin sikeli wa la ilaha illallah fi kiffatin a sanya kuma la ilaha illallah a ɗaya bangaren na mizani na sikeli malat bihinna la ilaha illallah da sai la ilaha illallah ta rinjaye su saboda nauyinta saboda girmanta ka duba samman bakwai gaba ɗaya da ka san bakwai a tattara su da duk abin da ke ciki na girma na mala'iku da halittu a tattara su a sa a bari ɗaya na mizani na sikeli a ɗauki la ilaha illallah ita kadai a sa a bari ɗaya na mizani na sikeli to la ilaha illallah gaba ɗaya ta fi su nauyi abinda wannan ke nunawa falalan tauhidi ma'ana idan mutum ya je ranar tashin kiyama da kalmar la ilaha illallah kuma ya zanto lafiya ƙalau take ba wani datti na shirka da ya gurɓata ta ba wani datti na bid'o'i da ya kawo mata cikas to wannan la ilaha illallah din za ta iya rinjayar dukkan wani dangin ayyuka na barna saboda nauyinta saboda girmanta tunda gashi girmanta ya kai ta rinjaye mai sammai da ƙasa da abin da ke cikin su wannan hadisi Imam Ibn Hibban al-Busti ya rawaito shi da Imam al-Hakim yace hadisi ne sahihi sai dai kuma kash bincike ya nuna hadisi ne dha'ifi sai dai akwai hadisai guda biyu da za su iya isar maka saƙon abinda wannan hadisin ke so ya isar hadisi na farko akwai hadisi na Imam Ahmad wanda aka karbo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As annabi Nuhu ne alaihi salam mutuwa ta zo masa da haka sai cewa ɗansa alayka bila ilaha illallah abinda kawai zan maka wasiti yawan maimaita kalmar la ilaha illallah yace abinda yasa nace maka haka da a ce saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya za a tattara su da halittun da ke cikin su a sa su a mizani da la ilaha illallah ta rinjaye su da a ce za a tattara samman bakwai da kasan bakwai a mayar da su wani katon zobe na ƙarfe mulmulalle to ba abin da zai iya karya shi idan ya faɗo kansa sai la ilaha illallah idan la ilaha ta faɗo kansa sai ta tsaga shi gida biyu saboda girmanta to kaga wannan hadisi ne ingantacce sannan akwai hadisin da ya shahara wurin malaman hadisi cewa hadisin bitaka ya shahara wajen malaman tauhidi da malaman hadisi suna kiransa hadisin bitaka hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito shi shi ma hadisi ne ingantacce don kullallan abinda hadisin ke cewa ranan tashin kiyama za a zo da wani mutum gaban Allah domin a yi masa hisabi a yi masa kididdigar ayyukansa za a kawo manya-manyan takardu a rubuce da laifuka da barnar da ya yi a rayuwarsa manya-manyan takardu ɗai-ɗai har guda 99 ɗari ba ɗaya kowace takarda ɗaya idan an buɗe ta iyakacin faɗinta iyakacin inda idan ka ke iya zuwa ba abin da ke ciki sai ayyukan barna rana ga ta ga watan kaza ya sha barasa ya yi barna ya yi irin kaza ya yi laifi iri kaza shi ne kawai abin da ke ciki takarda daidai har 97 ko wace ya gani ido ubangiji ta'ala ya tambaye shi cewa shin mala'ikun da ke rubuta ayyuka sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ni ba laifin da ne da suka rubuta an rage maka wani abu yace ba abin da aka rage to kana da tasewa kana da abin da zaka gabatar shin kana da wani kyakkyawan aiki sai ya Allah ba ni da tasewa yau me zan iya gabatarwa kuma ba ni da tasewa wai barawo a hannun mata ko ba ni da tasewa me zai ce kuma sai ubangiji ya ce bala inna laka indana hasana yace kai ka manta amma kana da wata hasana guda a wurin mu sai a ɗauko wata ƴar takarda kamar faɗin tafin yatsa ita ce abin da ake kira bitaka a larabci larabcin zamani sukan kira ID card da suna bitaka shine duk karamar takarda mai faɗin da kila bai wuce tafin hannu ba sai a ɗauko wata takarda ƴar kankanuwa ta ce to hasana ɗin da kai tana cikin wannan takarda sai ya ubangiji wannan ƴar filangen takarda ya za ta yi da wancan manya-manyan takardu 99 wannan guda ɗaya bata fi tafin yatsa ba sai a buɗe takardar abinda ke ciki shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah banda la ilaha illallah ba komai a ciki yace ya Ubangiji karamar takaddan nan ya za ta yi da wannan manya-manyan takaddu. Allah ya ce a dora akan sikeli, sai a dauki 99 nan a dora a bangare ɗaya na sikeli, sai a dauko wannan yar karamar takaddan mai la ilaha illallah a dora a bangare ɗaya na sikeli, duk sai ta rinjaye wancan sauran sai ya shiga aljanna. To kaga wannan hadisi ne ingantacce. A takaice kaga wannan hadisi guda biyu na dauke da sakon da wannan hadisin ke son da ya tabbatar a babin falalar tauhidi. Duk da cewa in mun kawo wannan hadisi na Abu Sa'id, riwayar Ibn Hibban da Hakim, masanin hadisi zai iya ce mana hadisi ne da'ifi ta fuskar riwaya, mu kuma za mu iya cewa ta fuskar diraya akwai hadisan da ke dauke da sakonsa. Ina fatan kun fahimta. To saboda haka ne dukkan wannan dai abin da yake nuna mana falalar tauhidi, da kuma cewa tauhidi in ya tabbata a cikin zuciyar dan adam na iya sa akan karewa mutum zunubansa. A gaba sai malam yace wali tirmizi wa hassanahu an anas sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul qala allah ta'ala ya ibna adam law ataitani bi qurabil ardi qataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wannan hadisi na Imam at-Tirmidhi ne. Wa hasanahu, kuma Imam at-Tirmidhi yace haza hadisun hasanun, hadisi ne ingantacce, hujja ne. An Anas sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, an karbo daga Anas dan Malik yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, yana cewa qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya faɗa. Ya to ya zama hadisul qudsi. Yace ya ibna adam, ya kai dan adam, wannan lafazi ne da ya shafi kowa da kowa, maza da mata, tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta, kowa daga cikin jinsin dan adam, daga cikin jinsin mutum, yasduqu alayhi annahu ibnu adam, zai gaskata a gare shi cewa shi waye dan adam. Ya ibna adam, ya kai dan adam, law ataitani bi qurabil ard khataya, da a ce zaka zo wurina da cikin ƙasa khataya na ayyukan laifi, adadin laifin da kai shine adadin cikin kasar duniya, thumma laqitani, sannan ya zanto ka gamu da ni gobe kiyama, la tushriku bi shay'a, ba tare da ka hada ni da wani ba wajen ibada, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, ni kuma da na kawo maka cikin kasa din na gafara dan akan kare zanubin da ka zo da shi cikin kasa. Wannan kuma hadisi ne shi ma ingantacce. Duk waɗannan hadisai suna nuna falalan tauhidi, suna nuna tauhidi na zama sanadiyan kankare zunubi. Sai dai abinda ake so mutum ya fahimci irin wannan hadisai, ya fahimce su a tabarau, a mahanga ta ahlus sunna wal jama'a. Menene mahanga ta ahlus sunna wal jama'a? Kada irin saƙon da waɗannan hadisai suke ɗauke da shi na kyakkyawan alkawali da albishir ga mai kyakkyawan tauhidi, ya sa shedan ya yi maka rada ya ce da kai, to aini tunda na zama na kubuta daga shirka, na kubuta daga bid'a, ai ko ba sai na zo na wahalar da kaina ba, tun daga abinda annabi ya faɗa ga duk wanda ya tabbatar da tauhidi, ni ko na tabbatar bana shirka, bana laya, bana guru, bana kambu, bana kaza, shikenan na riga na kubuta. Sai ya sa kuma ka kwanta, ba a san kai masa wannan fahimtar. Idan kai wannan ya zanto al'amnu min makarillahi kenan, amintuwa daga makarin Allah, wanda Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul fasiqun. Da haka ba a san al'amnu min makarillahi, so ake ka tabbatu duk abinda hadisin ya faɗa ka gaskata a cikin zuci, amma ka himmatu wajen aiki dan shiga aljanna daban, samun bene na sama 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 a cikin aljanna kuma daban, aiki ne duk zai taimaka ka samu wannan. To ko ba a san kana da matsayin da zaka samu bene na goma, ka tsaya ka takaito a bene na ɗaya, ya kamata ka ƙara himma, ka zage dantse. Na biyu, ka fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine shugaban halitta, Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Duk wannan nashi ne, an bashi fatahi, budi mabayyani, an gafarta masa abinda ya yi na zunuban sa na da wanda zai yi nan gaba ma in zai yi an yafe masa. Allah ya cika ni'imar sa gare ki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi alkawalin taimakon sa ya ba shi agaji da nasara. Allah ya yi alkawalin shiryar da shi ta farki madaidaiti. Ba wani wanda ya samu wannan tabbacin irin sa sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka sai ya rinka tsayawan dare har kafarsa tana tsatsagewa, kafa ta kumbura bai daina ba bayan ta kumbura ta zo ta fashe ta tsage yayi fatso a sakamakon kiyamul layli. Duk da wannan matsayin, duk da wannan martaba, kamar yadda hadisi yake cikin sahih Bukhari, har matarsa Aisha ta rinka ji masa tausayi tana cewa yaya an riga an gafarta ma komai da komai kuma ka wahalar da kanka, shi kuma sai ya ce afala akunu abdan shakura, to da an gafarta ma ko ba zan yi godiya ba, ai wannan godiya ce kuma nake ga Ubangiji na gafarta min din da aka yi. To irin fahimtar da ake so ka yi wa irin waɗannan hadisai kenan. Kada ka musu fahimta ta waɗanda za su amince wa makarin Ubangiji, sai ka ɗauka cewa ai shi kenan tun da ba na shirka mun hautu da mun tsira, ba sai na yi kiyamun laili ba, ba sai na yi zikiri ko salatin annabi ba, ba sai na yi sadaka ba, ahlus sunna wal jama'a tauhidi ya tabbata, na zama na nisanci bid'a, ba na kaza ba na kaza. Kada mutum ya yi wannan, ya zanto al'aunu min makarin laili. Bayan Allah na gari, ko da wani lokaci ƙara himma suke a cikin ayyukan alkhairi, suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri, suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri, har ya zanto ranar da tafi kowace kyau a duniya wajen ayyukan alheri a rayuwarsu ita ce ranar da suka bar duniya. To wannan shine kyakkyawar cikawar da kowane bawa ya kamata ya fatan samun ta. Ba a san ya kasance ka rage, so ake ka ƙara. Ka duba duk matsayin da sahabbai suka samu da matsayin da bayan Allah na gari suka samu, amma ba sa amincewa cewa suke rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, kamar sun samu fa amma suke ba mu wata rahama, ba mu wata rahama, ba sa dainawa. Kamar yadda bangare na biyu hadisan da suke razana zuwa, ta faɗo wani aiki kadan, a faɗo wani aiki na sabo a ce za a shiga wuta, a faɗa aikin sabo a ce za a shiga wuta. Irin waɗannan hadisai ba a so ka fahimce su irin yadda khawarij suka fahimce su. Su khawarij yadda suka fahimce waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi, duk wanda ya sabo ya mutu zai dawoma cikin wuta ba fita. Idan kai haka, ka zanto cikin waɗanda suke qanatu min rahmatillahi ta'ala. Din dai bai tsammani. Wanda kuma Allah ya ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di yawan sabon ka ba a so ka dai bai tsammani. Tunda kaga mai shirka ma an ce to ballantana kai mai sako, mai shirka ma in yi tuba za a iya yafe masa, ballantana kai mai sako sai a kiyafe maka. Mai shirka fa ai laifin khawarij kenan. Idan mutum yayi shekara 100 yana shirka sai zo tuba za a gafarta masa? To ya za a yi kuma ku ce mai sako shi kuma zai dawoma a cikin wuta? Wannan bai zama tunaƙudi ba kenan. To dan haka so ake waɗannan nassoshi da ke barazana da wuta da nassoshin da ke alkawarin aljanna, na alkawarin aljanna amfaninsu su sa ka sare, na barazana da wuta amfaninsu su sa ka tsoro. In kana tsakanin sa rai da tsoro, sai ka zanto kullun cikin aikin alheri kake har ka bar duniya. Amma matukar ka ɗaya bai tsammani, to shikenan sai gaba ɗaya kare ya zuci ta kama ka, ka ɗauka cewa ai ka riga ka halaka kuma babu wani gyara. Matukar ka baiwa kanka garanti, to shaidan ya ci nasara a kanka. Ka ce akai an gafarta ma kai da dangin gidanku gaba daya, ai dan saboda haka babu ronka. To annabi wanda kake bin sa an gafarta masa, amma lokacin ranka kiyamul layli kafarsa tana fashewa. Fahimtar sa ce daidai ko taka ce daidai? Yo waye ma zai hada tukunuma? Ai an cuci sanda, wai an cuci takobi, da aka ce ai takobi ta fi sanda kaifi, amma zagi wannan takobin. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amza min al-asa, ai zagin takobi aka yi da an ce kai takobin nan ta fi sanda kaifi, yau da waye ma zai hada su? Saboda haka a ce ma a hada ka da kai da annabi wa wani tsoron Allah, kamar an yi wa annabi ba daidai bane ba, yau waye zai hada ka, waye kai kuma? To irin wannan fahimtar ake so mutum ya wannan. Yanzu wannan na nuna mana falalan tauhidi, na nuna mana duk abin da zaka tabbatar a rayuwa a bayan tauhidi yake. In tauhidi ne ya riga ya tabbata, to gida ya samu, an riga an yi rufi baya ruwa, sai a zo ana maganan plasta ko ana maganan fenti, wani irin fenti za a yi? Amma haka kawai babu gida, kango ka zo kana cewa idan na yi gidan ga irin fentin da zan sa, ka je ka sayo fenti ka kawo, ko bulo ɗaya babu a flotin ka, ya zama shirme kenan. To haka ne dukkan wanda ke kiyamul layli yake zikiri yake hailala amma ba da tauhidi, me kake kuma? me kake tuntuni ba kama shawarar mai ahlari ba, menene farkon wajibi akan mukallaf? Tasihu imani awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi. To kai ba tasihu imani kaje ka kama nafili sai ka ce dan tabligh ba tauhidi ko nisin ko, amma sai mutum yi ta nafila har bayan la'asar har rana tana kusa da dan faduwa yana nafila, kaga bai san abin da yake wani wannan. Malaita fihi masail, fihi ad-damir ya'udu ila al-bab, a cikin wannan babi masail akwai mas'aloli da ya kamata mu fahimta. Al-ula mas'ala ta farko, sa'atu fadlillahi, yalwan falalar ubangiji ta Allah. Lallai falalar Allah tana da yalwa, ta yadda za ka yi sako mai yawa amma falalansa ta zo ta sa a wanke maka wannan sako. Ko da wani lokaci abinda za ka kudurce a zuci, yalwan rahamar Ubangiji ya fi fushinsa subhanahu wa ta'ala. Athaniya na biyu, kasratu sawabi tauhidi inda Allah, yawan ladan da tauhidi ke da shi a wurin Allah. Mutumin da ya tabbatar da tauhidi, babu abinda za ka yi ka samu lada sama da tauhidi a wurin Allah. Halisatu mas'ala ta uku, takfiruhu ma'a zalika lizunub, tare da cewa tauhidi yana saboda samun lada mai yawa, haka kuma tare da haka yana kankare zunubai, wato ya haifar ma da samun lada, sannan ya haifar ma da kankare wani bangare na zunubanka. Ar-rabi'atu na hudu, tafsirul ayati allati fi suratul an'am, a wannan babi mun fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratul an'am. Ita ce fadin Allah ta'ala, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-khamisatu mas'ala ta biyar, تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة, متني اللوراء دا الأمر راغدا بيرتن وأن دكي تكين حديث عبادة ابن الصامت, وتمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله زوى كرشي والنار حق والجنة حق هرزوى كرشي أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل. أكا أنبت أبا بيبو دابير أكا تدك وندي أمن سيدسو يكي كاوي شيدا وادسو تونن زي سبو تامن سيقاء الجنة. أولن بابي دمك فهنتونن. السادسة مسألة تشدى, أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان وما بعده تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. مسألة تجد شيني, أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان, إذن كحدث كان حديث عبادة ابن الصامت ده حديث إتبان ابن مالك وما بعده ده أبندي بيوبايا نهديثي, تبين لك معنى قول لا إله إلا الله, ذاك فينتهي إيكا نمي أكي نفي لا إله إلا الله. دوغلو دوغلنا حديثا, حديث عبادة ابن الصامت ده حديث و إتبان ابن مالك ده حديثا دسك بيوبايا, ذاك فينتهي إيكا نمي نيني لا إله إلا الله. حقيقة نمي أنا لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله تعالى, ba abin bautawa da gaske bisa cancanta sai Allah. Wato ba wai ma'anarta ba la khaliqa illallah, la razika illallah, ba haka take nufi ba. Akwai wanda in ka ce me ma'anar la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah, ba mahalicci sai Allah, ba mai arzikawa sai Allah, ba mamallaki sai Allah, ba wanda yake sarrafa dare da rana sai Allah. Har yanzu bai san ma'anar la ilaha illallah ba. Inda wannan ne ma'anar la ilaha illallah, da annabi bai zare takobi ya yake sa Abu Jahil da sa Abu Lahab ba, domin duk sun yarda da wannan, sun yarda ba mahalicci sai Allah, ba mai arzitawa sai Allah, ba mai kashewa sai Allah, ba mai rayawa sai Allah, duk sun yarda da wannan. A ina ne abin da ba su yarda ba? Ba abin bautawa da gaskiya shi kadai sai Allah. Ma'ana ba fotiya suka ba su yarda a bauta ma Allah ba, sun yarda a bauta masa, amma a keɓance shi da bauta ne ba su yarda ba. Inda za a raba bautar a ba wani kuma a ba Allah, ko da raban da za a ba Allah din ya fi yawa, amma sauran ma a ɗan babba su duk sun yarda da wannan. abinda ba su yarda ba sure bauta gaba ɗaya zanto haƙƙi ne na Allah ki kadai, sai suka ce aja'alal alihata ilahan wahida, yanzu dukkan alloli a manta da su a mayar da guda ɗaya, gare shi za a dogara, shi za a roƙa, da sunan shi za a yi rantsuwa, in za a faɗi shi za a kira, yanzu wannan ko za ta sabu bindiga a ruwa, wannan kadai za a yi, to shine suka ki yarda. Amma sun yarda a basu nashi, kuma wani usuma danta a basu nasu a rarraba a daddasa, dan haka sai suka rabu gida biyu, raba kafa suka yi. Fa iza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ila albarri izahum yushrikun, in suna cikin teku jirgin ruwa ya tambal tambal za a fadi, Allah kawai za a kira. A lokacin koda a kundin su Abu Jahil baya halatta a kira Lata ko Uzza, Allah kadai. Amma in an sauka lafiya to kuma su ma a iya kiran su. Ku fahimci tauhidi da kyau, wallahi za ka gane cewa me ya hadarin da mutanen muke ciki yanzu. Yau wannan shine abin da mutane ke ciki, sun yi da Allah ke kashewa ke rayawa, wannan su Abu Jahil ma sun riga mu yarda da wannan. Sun yarda abota ma Allah, amma ba shi kadai ba. Sai shaidan ya ba su dabara, bautar da za a yi wa wani Allah sai su kiranta da sunan ibada, sai su canja mata suna, sai su ce tawassuli, kama kafa tawassuli. Wannan tawassuli din shine hakikanin bauta din. Sai su canja mata suna, sai su ce ceto. Ai waɗannan su ne masu ceton mu, su ne masu fada a wurin Allah, su ne na gaba, wanda ke da uwa a murhu ba zai fito wansa ba miya ba, su suke da abin nan. Saboda haka sai mu kama su, su sai su isar da mu wajen Allah, har sai su yi ma misali da sarkin garin su. Yanzu ka isa ka je fada ka ga sarki kai tsaye, ba sai ka bi ta kan waziri ba, ta kan magatakarda ba, ka ga sun kwatanta Allah da sarki. Yanzu ka isa ka ga gwamna, ba sai ka haɗu da chief security na government house ba, ba sai ka haɗu waye ba da director na government house, ba sai ka haɗu da sakataren gwamna ba, ba sai an baka appointment ba ka zo lokaci kaza. Ai wannan kaga kana son wani abu a wurin gwamna, amma sai da ka kama kafa da su. To dan haka kana son wani abu a wurin Allah, sai ka kama kafa da waliyai da salihai da kudubai, sai ka kama kafa da su, sannan sai ka samu shiga wurin Allah. Sai su buga ma misali tsakanin Allah da mutane. Sun manta da cewa gwamna da sarki gajiyayyu ne. Lokacin da gwamna yake cikin ofis bai san ba waye a waje. Lokacin da ka taho ziyara, in ka zo da nufin ka cuce shi, in ka zo da nufin gyara, duk bai sani ba. Da haka sai ya samu masu tsaro da za su kakkare, tare da haka da masu tsaron wata rana shugaban kasa da yan tsaron duk a harbe su a juyin mulki. To haka Allah yake. Allah jin tsoron juyin mulki yake da zai sa waliyai su rinka gadi kafin ku iso, sai waliyai sun caje ku su su gabatar da bukatun ku wajen Allah. Haka mata mutane su fahimci wannan. Wallahi duk rigimar da suka yi da Abu Jahil ba wai don ba su yarda da Allah bane ba, sun yarda da Allah, sun yarda akwai shi. Duk ga nasoshin Qur'ani suna nanawa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, ko ba wai sun ce ba za su bauta Allah ba, sun yarda abota masa. Sun yadda a kira shi idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina, wanda ikhlasi dan shi aka halice ka, ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dinu hunafa. Amma sai suka ce a rarraba, yadda yanzu su ma masu shirka masu dukkan waɗannan bin dariku da menene su ma ta suka aime a rarraba. Su waɗancan sun sawa abun suna ibada qarara, sai dai suna dan dabara su ce taqarrubi suke. Suma suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, suka ce mu allantar da su ba, bamu ce balata da Uzza suna kashewa suna rayawa, mun riga mun san ba sa kashewa ba sa rayawa, amma dai kama kafa muke da su dan su kusantar da mu zuwa ga Allah. Shi ma haka wanda zai ce ma bai yadda ai inda zaka san barnar tafiyawa, wallahi wata barnar da masu shirkan yanzu take ta fita dafa na yanzu za su ce ruwan sama wali ne, arziki wali ne, haihuwa wali ne, wanda Abu Jahil bai yadda da wannan ba. Wallahi kake warayawa su ce wali ne, ka talauce ta a ce wali ne ya fushi da kai, za ta ce ya fushi da kai. Amma sun manta idan ka samu arziki kuma baka tare da su, ba sa cewa wali ne ya arzika ka. Duk ba sa manta da wannan. Ina aka tafi da hankulan mutane da kwakwalansu, shi yasa ba yanda za a yi al'amuran mutane ya gyaru. Wallahi sai an fahimci tauhidi. Idan har ka fahimci hadisin Ubada ibn Samit da hadisin Itban ibn Malik da muka karanta wa ma ba da hu, tabayyana laka ma'ana qaulu la ilaha illallah, وتبين لك خطأ المغرورين daga nan kuma zai bayyana gare ka asarari kuskuren almagarurin waɗanda aka ruɗe su aka ba su jabin tauhidi ba hakikanin tauhidi ba duk wahadaniyar Allah da kutubul mutakallimin suke son su tabbatar wahadaniyya ce fi salasati umur su ce wahidun fi zatihi la sharika lahu wahidun fi af'alihi la qasima lahu lahidun fi sifatihi la shabiha lahu abu guda uku duk ciki ba bauta wahidun fi zatihi la qasima lahu shi kadai yake a zatinsa ba wanda yake tarayya da shi ya shiga zatinsa shi kadai yake cikin ayyukansa ba mai tarayya da shi wajen raba ayyuka Allah ya zubar da ruwa a Afrika dayan kuma ya je ya sai Allah shi kuma ya kawo mutanen Asiya ba mai yin wannan sun yi da la sharika lahu wahidun fi sifatihi la shabiha lahu shi kadai yake cikin sifofinsa ba ya da wanda ya kama da shi wannan shi ne tauhidi a wurin malaman ilmul kalam da muke kwankwadar tauhidi daga cikin littafansu ba su kawo tauhidul ibada ba ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'budu ma'ahu ba su ce wannan ba ka duba duk kutubul mutakallimi da muke koyon tauhidi a ciki ba inda suka kawo wannan duk tauhidin da za a zo ana koyar da kai kana kuka tauhidin da tuno wani ya riga ka daga cikin manyan kafiran da shi kadai yake kashewa shi kadai yake rayawa shi kadai yake arzawa ya san kwaya a cikin duhun dare ya san abin da ke tsuntsu a karkashin teku ya san kifi ya san gaiwa ya san wace duk waɗannan ɗaiɗai kuma abubuwa duk tauhidur rububiyya ne magana inda take albaitul qasid cewa shi kadai za a bautawa duk haƙƙin da yake nashi ne sunan shi ibada to nashi ne shi kadai da an ba wani ko da an ba ma Allah aka raba aka bai wa wancan rabi aka bai wa Allah rabi ko aka bai wa Allah kashi 99 cikin 100 wancan aka ba shi kashi 1 an yi shirka kuma an fita daga musulunci wannan shine abin da kowa ya kamata ya fahimta haƙƙin Allah nashi ne shi kadai at-tabi'atu mas'ala ta bakwai at-tanbihu li shartil ladhi fi hadith itibar fadakarwa dangane da sharadin nan da ke cikin hadisin itibar ibn malik mai hadisin ya kunsa inna allaha harrama ala nari man kala la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha allah shine sharadin yabtaghi bi ba wai ya faɗi la ilaha illallah kawai ya shiru ba sharadi yabtaghi bi zalika wajha allah sharadin ya kamata a kula da shi at-tasi'atu mas'ala ta tara at-tanbihu lirjihaniha bi jami'il makhluqat kalmar tauhidi ita kadai na rinjayar dukkanin halittu as-saminatu mas'ala ta takwas kaunul anbiya'i yahtajun lit-tanbihi ala fadli la ilaha illallah kasancewar annabawa na bukatar fadakar da su falalan la ilaha illallah a ina za mu fahimta ka a hadisin sa'ad ibn abi waqqas hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin da annabi Musa ce allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi Allah ce kul la ilaha illallah sai kuma ce kullu ibadika yaquluna sai Allah ya faɗa masa me falalanta to wannan ya faɗa haka ne ala fardhi sihhatil hadith mu ko mun tabbatar cewa hadisin da wannan lafazin bai inganta ba amma mun samu hadisan da suka isar mana da sakon da hadisin ke so ya isar at-tasi'atu mas'ala ta tara at-tanbihu lirjihaniha bi jami'il makhluqat fadakarwa dangane da yadda kalmar tauhidi take rinjayar dukkanin ababen halittu inda za a tara halittun sammai da kasa a cikin sikeli a dauko la ilaha illallah a sa a bangare ɗaya na sikelin da ta rinjaye su ma anna katiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu tare da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke faɗin la ilaha illallah gobe kiyama kuma za a ga mizanin su yayi kasa saboda ayyukan sako ko saboda bai cika sharadanta ba al-ashiratu mas'ala ta goma an-nassu ala anna al-ardina sab'un kasamawat nasi kalare cikin hadisi da yake nuna yadda sammai ke guda bakwai kasa ma guda nawa ce bakwai wannan hadisi ya nuna kuma aya ma ta riga ta nuna haka Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai ce wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما يد سما take guda bakwai kasama haka take guda bakwai to amma sama tana guda bakwai hadisi yazo yayi bayani za a fara zuwa ta daya sannan ayi gaba aje ta biyu sannan aje uku araje kuma kowace tana da kofofin shiga to ita ma kasa haka take kasan farko ita ce wanda muke kai, sannan mai bi mata suna kasanta, sannan mai bi mata suna kasanta har aje kasan karshe. Waɗansu malaman suka ce haka ne, yadda sama take da rajat wata saman wata, to kasa kuma take da rakat, yani wata kasan wata, haka za a yi tafiya. Waɗansu suka ce a'a, kasa guda bakwai, wannan fadin duniya ne aka kasa shi gida bakwai, bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban, bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban, har aka samu guda bakwai. Haka waɗansu suka ce. Alhadiya ta ashirin, mas'ala ta 11, haka ne ko? Anna lahunna ummaran, kastai da sammai akwai waɗanda ke rayar da su, suke rayar da su da me? Ibada. Ma'ana suke rayar da sama da ibada, mala'iku su ne a cikin sama, ba ko abin da suke sai me? Allazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa law yasjudun. Kaga suna yawan su da suna tasbihi, yusabbihuna al-laila wan nahara la yasjudun. Haka kuma halittun da ke cikin kasai sun wa suna tasbihi ga Allah, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Athaniyata ashar, mas'ala ta 12, isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya. A cikin wannan hadisi mun fahimci tabbatar da sifofin Allah sabanin ash'ariyya wanda suke tawilin sifofin Allah. To anan abin tambaya, a wani hadisi ne inda muka tabbatar da sifofin Allah din? Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, a daidai ina da yace me? A'a, ba shi bane ba. Wani hadisi ne? Shine abinda wannan ya faɗa, ba shi bane ba. Hadisin Anas zai ce me? Ya tabbatar da me? Law ataitani bi, wannan al-ityanul muqayyad ba al-ityanul mutlaq bane ba. Law ataitani bi kaza, bi ma'ana law ji'ita bihi, ma'ana qaddamtahu, da qaddamtuka, wannan la yadullu ala sifatul ityan. Sifatul ityan sai dai ka neme ta a suratul baqara da suratul an'am da sauran hadisan da suka tabbatar, amma banda wannan, saboda san ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu. Bai yi ta'adiyya da ba ba, idan ata yayi al-ityan bil ba ya zo mai anasta taqdimus shay'i wa i'ta'uhu ba la yadullu ala sifa. Ka fahimci wannan da kyau? Hadisin itiban da yafi ne, yabtagi bi zalika wajha Allah, ya nuna Allah yana da me? Al-wajhu. To wannan kuma waɗansu za su iya tawili su ce al-wajhu anan gudan ana nufin ridallahi, sai dai a gaskiya al-wajhu sifa ne daga cikin sifofin Allah. Yabtagi bi zalika wajha Allah, banda sifa da hadisin farko, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu. Al-kalima ba shine al-kalam ba? Wal-kalamu sifatun min sifatillahi. Kalima din nan mun fassara ta ita ce me? Kalmar kun fayakun, da ita ne aka halicciwa annabi Isa. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ai shi ya fi fitowa zahiri wa kalimatuhu, ashe Allah yana da kalma. Wal kalimatu sifatun min sifatihi la khalqun min khalqihi. Kaga ashaira ko sai su ce kalimatuhu ma'ana khalquhu, amma kalimatuhu ko a wurin ahlus sunna wal jama'a shine me? Kalamuhu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. To ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah siffofi ba tare da tawili ba, sabanin ashaira wanda suke tabbatar da kadan daga cikin siffofi su ruke sauran, su tabbatar da siffofi guda bakwai shine as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-qudratu da al-hayatu da al-ilmu da me? Al-iradatu. Sai su tabbatar da wannan, su ce sun yarda wannan siffofi ne na Allah. Amma al-mahabbatu ba su yarda ba sifa ce ta Allah. Al-ghadabu ba su yarda ba sifa ce ta Allah. Bayan Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum, sai ce a'a, Allahu ta'ala la yaghdab. Al-asafu ba su yarda ba sifa ne, bayan ko Allah ce falamma asafuna intakamna minhum, al-yadani ba sai da sifa ce ta Allah bayan ko Allah ce bal yadahu ma basutatani yumtiku kayfa ita wa ma qadarullah haka qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi la akhadna minhu bil yamin disai sai tawilin su sai a wannan mu mu yadda ba sai sai tawilin al-yamin su sai ana nufin al-quwa al-yadani sai su ce al-qudra shine al-yadu al-ghadabu sai su ce iradatul intiqami al-mahabbatu sai su ce iradatul thawabi ko al-thawabu ko iradatul thawab sai su tawilin su ahlus sunna wal jama'a kuwa suna tabbatar ma da Allah mahabba da al-ghadabu da sauransu bisa ga sakelin fadin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay mun yadda Allah ta'ala yuhibbu wal insanu yuhibbu لكن محبة الإنسان تختلف عن محبة الله من يدى الله تعالى يغضب والإنسان يغضب لكن هناك اختلاف بين غضب الإنسان وغضب الله لأنه تعالى ليس كمثله شيء كنا كارغا كافوتا shine abin da ahlus sunna suka musu ilzami suka ce idan kun ce al-yadu shine al-qudra ya zada ku bal yadahu musu zani suka ce qudra ta ku ma ba su da sani qudran guda biyu ce sai haka ba kuwa idan an ce al-ash'ariya mutanen da ke da'awar bin abul hasan al-ash'ari wannan mun yi bayani ina jin a darasin farko ko cewa waye abul hasan al-ash'ari dan haka ba sai mun mai ta ba yau as-salisata ashar mas'ala ta 13 أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان يتي إن كافه انت حديث أنس دم مالك ما حديث أنس دم مالك يتي من قال لا إله إلا الله تو حديث إتبان قوم يتي ake gashi a gurin ku ku bude mana idan abu ya gagara hadisin annabi ya ce ya bani adam law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan shine abinda hadisin annabi ya ce amma hadisin itiban shine ya ce inna allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bi zalika wajha allah yace in ka gane hadisin Anas dan Malik an gane ko zaka fahimci cewa fadin annabi cikin hadisin itiban Allah ya haramta wa wuta wanda yace la ilaha illallah bi zalika wajha allah abinda ake nufi annahu tarku shirki saboda me hadisin itiban ya ce Allah ya haramta wuta ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha allah yanzu kila sai wani ya ci fadin cewa fadin la ilaha illallah da baki shi ake nufi da hadisin itiban duk wanda ya faɗe ta Allah ya haramta masa shiga wuta amma sai hadisin Anas dan Malik yace a law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi shay'a sai mu fahimci man qala ha la yusriku bihi shay'an yamtaki bi zalika wajha Allah to shine wanda yake harama ala nar din ba wai man qala ha bil lisani kadai ba tare da ya bar shirka ba ina fatan kun fahimta don waɗansu sai su ɗauka cewa faɗinta da baki kaɗai shi ne zai tabbatar ma falalar a'a faɗinta da baki baya tabbatar da falala sai ka nisanci shirka a cikin mai ayyukanka ko da za ka yi ni kana furta ta a kullum ka faɗi la ilaha illallah sau miliyan ɗaya amma in za ka faɗa ka kira wani ba Allah ba ka rantse da sunan wani ba Allah ba har yanzu shirka kake baka fahimci ma la ilaha illallah ba da ka fahimci ta da baka yi haka ba dan menene hadisin ya ce wanda ya ce la ilaha illallah yumtaki bi zalika wajha Allah sai hadisin annabi ya ce law ataitani bi qurabil ardi khataya da a ce zaka zo mun da cikin kasa na laifi thumma laqitani sannan ka hadu da ni sai ce me la tushriku bi shay'a cikin duk abin da kai babu shirka kai ku ka san rantsuwa da sunan wani menene shirka ne kiran sunan wani in zaka faɗi menene shirka ne halin mummune shine alladina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un duk dangin shirka kuma kazo wanda abinda aka shardanta ma kai dukkan duk inda zaka yi sabo gaba ɗaya misali sai kazo ba tare da shirka ba to Allah zai cika ma kasa da gafara to kai ko sai zanto baka cika wannan shardin ba na barin shirka kawai kafirta la ilaha illallah ne da baki ina fatan kun fahimci abin da yake nufi. Idan mutum wajen cikawa yake da la ilaha illallah, sai in ya zanto a cikin zuciyarsa ya nuna duk abin da yake shirkan nan barna ne, amma mutukar yana itikadin wancan abin da shirka, ba ma zai samu cika da la ilaha illallah. الرابعه عشر مساله 14 تامل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. تامل الجمع كاي مي كراتو كلورا ده يدا aka hada mana ababe guda biyu, kasancewar annabi Isa da annabi Muhammad ko wannan su bawa yake a wurin Allah ko manzo ne na Allah, wanda wannan shine abinda muka fada a baya, muka ce tabbatar da ubudiyya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wannan zai zanto raddi ne ga masu guluwi suna daukar kai matsayin Allah. Tabbatar da kasancewar sa manzo ne na Allah, wannan zai zanto raddi ne ga wanda suke ba sa ba annabi haƙƙin sa na kasancewar sa manzo din, sai zanto gaba daya raddun alal ifrati wa tafrit. Mun yi wannan a baya, kun manta ne naji. Al-15 مسألة تقوم شابير معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. كغاني النبي عيسى يكيب أنت تشوهيني كلمة الله با واند أكفا إوانا إرنسا أكفا وكلمته ألقاها إلى مريم. أنغانيكو 16 وتكسن شوهة باوة لين الله تكسن شوهة كلمة الله وانا مفلاتي دا الله يكيب أن تشد إيسا كما يدى النبي آدم الله يكيب أن تشد شوهيها لتشد إيدا هننسا. Dukkan halittu Allah ya halitte su bi kaulihi kun fayakun, amma annabi Adam Allah ya halitte shi ne da hannayensa guda biyu. Yace da Iblis, ma man aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, ba wanda Allah yace ya halitte shi da hannun shi guda biyu a duk duniya sai annabi Adam. Shi yasa a cikin dogon hadisin nan, hadisi shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama, bayan mutane sun garzaya sun je wajen annabi Adam, abinda za su ce masa, kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa kuma yasa mala'iku suka yi maka sujada, muna cikin tsanni, zo ka roki Allah a yi hisabi, wanda zai tafi aljanna ya tafi, wanda zai tafi wuta ya tafi. Kaga dan duk musulman duniya haka za su ce wa annabi Adam a wannan ranar, kai ne Ubangiji ya halicce ka da hannayensa biyu, ma'ana wani keɓantaccen abu nashi ne shi kadai. Ina fatan kun fahimta. Kaga nan gurin akwai isbatul yadayn. At-19 mas'ala 19 ma'rifatu anna al-mizana lahu kiffatani, ganewa cewa akwai mizani ko mizanin ma har bangare guda biyu gare shi, mizanin gobe kiyama, duk da bamu taba ganin sa ba amma na da bangarori guda biyu, nan azuba ayyukan alheri, nan azuba mai ayyukan sharri. Akwai lokacin kuma da kai kanka mai aiki za a dauko a dora, idan an sa ayyukan barnanka a nan gurin sai a dauko ka tarkan kai ma a dora ka akan sike. Akwai hadisin da ke nuna haka, a ga kai da ayyukanka wa zai rinjaye wani. Abin da ke nuna haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud mutum ne wanda yake ba yadda girman jiki, sannan siriri ne, ya hau itaciya dan ya karyo ko ya tsunko ƴaƴanta, sai sahabbai suka ganshi kaurinsa siriri, sai suka fashe da dariya suna masa dariya, min dikkati saqaihi, saboda sirantar kaurinsa. Sai annabi ya ce, yanzu kaurinsa guda biyu kuke ma dariya? Yace, na rantse da wanda ya turo ni da gaskiya, lahuma asqalu fil mizani min jabal uhud, wannan kaurin guda biyu in an sa a cikin sikeli sun fi dutsen Uhud nauyi. Wannan ke nuna ashe kai kanka a iya dora ka, tun daga shi Abdullahi dan Mas'ud za a dora shi kaurin guda biyu kawai sun fi dutsen Uhud banda sauran gangan jikin. Wato akwai mizani kenan da za a yi awon ayyuka, wannan dole ne mutum ya yadda akwai mizani, tun da ayoyin Qur'ani sun tabbatar, wal wazanu yawma idhin al-haqqu faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasaru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Dole mutum ya yadda akwai mizani, sai dai in wani ya tambaye ka wani irin mizani ne, wani irin sikeli ne, na karfe ne, na tagulla ne, na zinari ne, sai ka ce duk nassi bai faɗa ba, ban san ba ko na menene, ni dai na yadda akwai mizani tunda Allah ya ce akwai,
amma sinadarin da aka yi zinarin da shi katako ko azurfa ko tagulla ko bakin karfe ban sani ba, girmansa ban sani ba, amma na yadda akwai mizani, kuma na yadda mizanin yana da bangarori guda biyu, bangare na farko a zuba ayyukan lada, bangare na biyu a zuba ayyukan mai zunubi don a ga wa zai rinjaye wani. Allah ya faɗa, manzonsa ya faɗa, na gaskata. Wannan shine babin da ake so a babin al-iman. Da me? Akwai bambanci tsakanin mizani da hisabi. Mizani a wanzuni shine awo, hisabi kuma kirge. Abinda ake nufi hisabi kirge, ayyukan da kai sai a zo a tara su ana kirga yawansu. Ga kiyamul layli, ta rana kaza ga watan kaza, ga ce yadda miskini, rana kaza ga watan kaza, ana ta kirgawa 1, 2, 3, 4 a tafi adadin dan a nuna maka adalcin Allah. Ka gane yawan ta fuskar adadi, to sai a zo a dauke su a dora a cikin sikeli. Dan adadin su kuma ba shi zai sa kuma dole su yi nauyi ba, dan wani aikin ya foni. Sai ka tara ayyuka 10 dun lada ne, in ka hada su kila da wani guda ɗaya dirin da ya su duka. To sai a yi maka kirge ta fuskar adadi, wannan shine hisabi. Sai a yi maka awo, wannan shine alwazanu, a sa a kan sikeli don a gane nauyi bayan an san adadi. Duk wannan ya dullu alame ala kamali adalillahi ta'ala wala yazlimu rabbuka ahada, don a nuna ma Allah baya zalunta wani. Al-ishiruna, mas'ala ta 20, ma'arifatu zikirul wajhi. A cikin wannan hadisi an ambata mana alwajahu, cewa akwai alwajahu. To alwajahu din nan shine fuska, ana tabbatar ma Allah fuska kamar yadda ya tabbatar wa kansa. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. To shine alwajahu sifa ne daga cikin sifofin Allah. Akwai wanda suke cewa alwajahu a nan gurin, suka ce min babi itlaqil juz'i ma iradatul kulli, suka ce a balaga akwai za a kawo wani bangare amma ana nufin duka, a kawo wani sashi na mutum ana nufin duka, ko a kawo bangaren abu amma ana nufin dukansa, an ce fuska amma ana nufin zatin Allah gaba daya. Sai su ce waye buka wajhu rabbika ai zatuhu, wannan tawili ne. Dole ka yadda Ubangiji ta'ala yana da alwajahu, dan aya ta ce waye buka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. An gane ku? To da haka wannan Ubangiji ta'ala yana da alwajahu kamar yadda ya tabbatar wa kansa, kuma annabi ya tabbatar cikin hadisi. Sai dai shin alwajahu din irin na wane ne? A'a, laysa kamithlihi shay. Kasancewar ka tabbatar ma Allah fuska ba shi ke nuna ka kamanta shi da bayi ba. Kamanta shi da bayi wannan kuma sai in ka yi kudurin haka a zuci, amma ka tabbatar yana da fuska kamar yadda ya tabbatar a Qur'ani ko a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, idan matambaye tambaye ka yaya fuskar take, sai ka ce ban sani ba, dan bai faɗi yadda take ba. Irin tawace ce, fata kama da dukkan wani halitta, ba ta kama da dukkan wata fuska da ka taba sani ko za ka santa nan gaba, baya kama da dukkan dangin ababen halitta da Allah, laysa kamithlihi shay. Amma dole in ya daina da fuska duk da cewa na jahilci yadda take. Wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jama'a. Amma idan kai tawili kace ai zatuhu, yanzu kana nufin Ubangiji na so ya ce mana zati, amma sai ya mana zaurance ya ce alwajahu, har dan kai a halitta ka a ƙarshen zamani kai fassaran abinda Allah yake nufi. Ai ya kamata mutum ya gane kuskuren da ke cikin tawili. Kuskuren da ke cikin tawili shine Allah ya saukar da nafsi, kuma yace innahu laqawlun fasulun, magana ce da rabe, kuma yace tibyanan likulli shay, kuma yace qur'anin yana shirye suwa. In dai ka fahimce zai shirye da kai, yace kuma bilisanin arabiyyin mubin, a bayyane karara. Amma duk da haka kuma yana bukatar sai kai tawili. Yanzu idan ka ce zahirin aya kaza ba shi Allah yake nufi ba, yanzu a nan gurin aiki biyu ne a kanka. Ka rushe abinda Allah ya bayyana a fili, ka ce ba shi yake nufi ba, kuma yanzu muna binka bashin ka kawo mana me yake nufi din. Kuma da ka ce mana kaza yake nufi, kaza yake nufi da ya ce kaza, to waye ya sanar da kai cewa kaza yake nufi? Waye maka wahayi? Me ka dogara da shi? Yanzu in ka rushe na farko ka ce ba shi Allah yake nufi ba, sai ka kawo wani ka ce shi yake nufi, sai na zo na yi tarayya da kai, Allah ya kiyaye wajen cewa na yadda ka rushe ba shi ake nufi ba, amma sai na kawo wani abin kishar abin da ka kawo nema na ce shi Allah yake nufi ba wanda kake nufi ba. wani yazo duk mu biyu ya kareta mu ya kawo wani abu yace duk ko biyan ƙarya kuke ga abin da yake nufi wai sai ya kayar da dan uwansa wajen rigima dan ba wanda ake wa wahayi wanda zai fi mu wanda zai kayar da mu duka shine wanda zai ce ku duka ukun ƙarya kuke abin da ayar tace shine Allah ke nufi to wannan idan shi yana da me hujja ita ce ayar ku da kuka rushe zahirinta kuka tafi zuwa ga tawili yanzu abinda kuka kawo ma'anar ta biyu ana bin ku bashin wani aya ko hadisi kuka dogara da shi wajen cewa wannan ma'anar ta biyu ake nufi illa iya kaka dogara da molanka to kuma wancan shi ma yafi ka zaki wajen molanka sai kawo naci wancan ya kaka wancan ya kaka sai ku yi sabani to idan kuka yi sabani kauli uku kauli hudu duk kun kyale zahirin aya wajen tawili kun yi tawilat guda biyar ko shida yawa cikin kowa mai gaskiya dukkan ku ba ku da gaskiya wannan shine illan dake cikin tawili illan dake cikin tawili duk wanda ya rusa musulunci ta fuskar tawili nasara ta fuskar tawili suka rusa musulunci ta fuskar tawili suka kirkiro kristancin su to duk wanda ya halaka galibi ta fuskar tawili ke halaka Allah ya tsare mu to ina ganin ma iya shiga sabon babi kuwa ina ganin mu bar shi haka dan kullun idan muka tashi sai mu rinka yin babi daidai amma ko mu shiga rabin babi mu shiga wani dan karatun ya rinka tafiya a jere kaga daga sati na sama sai mu rinka babi daya tare da masail dinsa kowane babi da masail dinsa insha Allah ta'ala abinda muka fada na daidai Allah ya shiba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullahi wato dukkan tambayoyin da aka rubuto in dai na samu damar duba su gaba ɗaya to zan rinka ba da fifiko ne ga tambayar da na san tana da alaka da darasin da aka yi ta yadda idan na biyo su a jerance ko da ban karasa su gaba ɗaya ba na iya rike wanda suka shafi darasin zuwa darasi na gaba amma wanda ba su shafi darasi ko ba zan ansa su ba sai in ba tambaya ko ɗaya sai su sannan in lokaci ya cika ba a ƙare su ba ba wani bashi na cewa nan gaba zan yi bayani akan su sai dai in an zo darasin su kuma ayi saboda galibi wani lokacin sai wani ya tambaya ya fitar da mu daga mawdu'in mu shiga wani abu daban dan saboda tambaya ita take zama cikon darasi wani lokacin mutum zai iya fadin abu a darasi a guje sai tambaya ta fito da abin fili kowa idan mutum ya bayyana a gare ka yana aikata ayyukan shirka to menene hukunci akan haka ka gane mutum na aikata shirka abinda zaka yi shine kai masa nasiha ya daina shirka saboda galibi mutum na iya aikata shirka ya jahilci cewa ma shirka ce aikin da ke kanka a wannan lokaci sai kai masa nasiha ta hanya mai kyau yadda zai fahimce ka ba ta hanyar rigima ba kar ka ce masa kai mushriki ne idan ka ce masa kai mushriki ne shi kuma bai san wannan abin da ya shirka bane ba rigima za ku yi ta yi yanzu ba zai taɓa fahimtar ka ba kuma ya kamata ka fahimci wannan akwai mutane da dama sun yi abubuwa lokacin annabi gashi abin shirka ne amma annabi bai ce musu shirka bane ba ga sahabban da suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ija Allah na zata anwatin kama lahum zatu anwat wannan hadisin zai zo nan gaba cikin wannan littafin an fito yakin Hudayn hadisin Abu Waqid al-Laythi yace daga cikin makoi sababbin shiga musulunci sai sun ga kafirai na daukan makamansu suna ratayewa jikin wata itaciya da nufin in an yi hakan za a samu nasara a wajen yaki sai su sababbin musuluntan nan suka cewa annabi ija Allah na zata anwatin kama lahum zatu anwat mu ma samar mana wata bishiya da zamu rinka rataye makamanmu kamar yadda kafirai suke da irin ta mu ma dan mu ci nasara kaga sanya rataye makami jikin bishiya da kudurin za a ci nasara in an yi haka menene shirka ne amma suka faɗa annabi cewa yi mana haka mu ma annabi bai ce ba shirka kuke sai ce inna hasunan laqad kuntum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun annabi ce kun mutafarkin wanda sai gabace ku abinda kuka faɗa shine kwatankwacin abinda banu isra'ila suka ce da musa yayin da aka tsamar da su daga sharrin fir'auna sun biyo ta wani ƙauye sai ga waɗansu mutane na bautar gumaka sai suka ce da annabi musa ija Allah na ilahan kamaluhum aliha mu ma samar mana wadansu yan gumaka da za mu rinka bauta musu kamar yadda wannan yan ƙauyen suke da gumakansu. Sai annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun, ku har yanzu jahilai ne, bai ce ba ku mushrikai ne, bai ce ba innakum qaumun mushrikun, sai ya ce innakum qaumun tajhalun. Haka annabi Muhammad bai ce wa sahabbansa ku mushrikai bane ba, sai yake nuna musu wato karancin fahimtar tauhidi ne sa suka yi wannan. Da haka idan mutum yayi shirka ka san musulmi ne, karraba ba ma guje ba, amma ga shi na waɗansu ayyuka na shirka, to baka ce masa kai mushriki ne. Abinda zaka kira shi ku zauna da shi kai masa nasiha, wannan abin nan da kake fa ga matsayinsa, bai dace ba a ce kai musulmi kana yin wani ayyuka da zasu kai ka ga shirka. To da haka ka ja hankalin mutum har ya fahimta ta hanyar nuna masa ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakar da shi da sauransu, da kwadaitar da shi zuwa inda ake karatu da sauraron wa'azi. Wannan duk aikin ka ne idan har Ubangiji ya shirye shi. To irin ladan da kake da shi yana da tarin yawa, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, kuma ba a gajiyawa dan kai yau yaki baya hana gobe ka maimaita, bayan sati ɗaya ka maimaita, kuma baya hana ka taimake shi wani lokacin da waɗansu ababai na bukatar rayuwa. Wannan din zai sa fahimci gaskiya. Kar ku ɗauka cewa dan an ba mutum kuɗi ya bar bid'a ya shiga sunna, ko an ba mutum kuɗi ya shiga musulunci ya fita daga kafirci, wa musuluncinsa bai yi ba ko sunnarsa bata yi ba. Duk wanda ya fahimce ka ba ya fahimci addini ba daidai ba. Ka duba Abu Sufyan, ka duba Safwan ibn Umayya, an zo yakin maka, an buɗe maka, annabi ke cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira. Abu Sufyan ɗin fa bai musulunta ba, amma saboda hikimar kira ta annabi, Abu Sufyan na cewa shi kansa ina zai shiga yau ya gudu, sai ji ana cewa wai wanda ya shiga gidansa ba ya tsira. Annabi na bada shela da babban murya, man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Sai yake mamaki, duk da haka bai musulunta ba, aka kama shi a matsayin ribataccen yaki aka tafi da shi har wajen yakin Hunain. Waɗansu sun ce a hanya ya musulunta, waɗansu sun ce a da aka je Hunain aka tara kayan ganima da aka samu mai yawa, sai a ware raƙumai kaza 10-20, sai annabi ce a ba Abu Sufyan, a waro waɗansu annabi ce ku ƙara Abu Sufyan, aka ba Abu Sufyan. Safwan bin Umayya shi ma aka ba shi raƙuma, a ba shi 10, a ƙara 10, sai da aka ba shi kusan raƙumi 100 a wannan yinin. Yace ba wanda na tsara a duniya irin annabi, yace amma bai gushe bai yana min kyauta har sai da naji nafi kowa kaunarsa. Da ƙarshe yace ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saboda haka ko wanda sai da yayyafi zai shiga addini, to sai a masa yayyafin. Ba yanda za a yi mutum ya shiga musulunci farko ka ce imaninsa kai imanin Abubakar, ba zai yiwu ba, ware shi ko ya daɗe ma a cikin ba zai samu ba. To ba yanda za a yi ka ce mutum ya shiga musulunci farko musulunci ya nuna, a karatu yau da gobe ke sa ya nuna. Kai kanka ai ba lokaci ɗaya ba kake nuna, karatu yau da gobe zai sa ka nuna. Kyale shi shigo ko dan kuɗi din ne, amma kar ka kyale shi da jahilci, sai ka koyar da shi, karantar da shi, da faɗakar da shi, shi zai sa ya shigo dan kuɗi, amma da ƙarshe sai niyya ta canju. Haka ake bukata a musulunci. Saboda haka koda mutum na cikin bid'a ya kama da ihsani da kyauta da menene dan ka jawo da shi suna ya halatta, ko mutum na cikin kiristanci ko yahudanci da kyauta da menene da bashi aiki yasa har ya shigo musulunci, duk ya halatta. Kar mu dauka wai wa'azi kadai ke shiryar da mutane, akwai wanda sai an ba su kuɗi. Lokacin da annabi ya wannan rabon raƙuman ga su Abu Sufyan da su Safwan ibn Umayya, manyan sahabban Madina sai suka rika cewa yaya gashi mun zo da mu aka yi balahira aka je ina amma za a zo a raba raƙuma a ba mu, sai annabi ya tara su yace yanzu ko mutanen Madina ba kwa san kowa ya koma karkararsu da ƙauyensu da garken raƙuma, ku ku koma da annabi cikin garinku, wanne bi muku daɗi, a ba ku raƙuma ko ku tafi da annabi unguwarku. Sai suka fashe da kuka da murna da daɗi, ba abinda ya fi wannan daɗi a yanzu. Amma da ko sun damu haɗin ɗaya daga ciki suna cewa waqad kuntu fil harbi zatu dura'i falam uta shay'an wa lam umna'i, ga na zama ni ne bar dai a wajen yaki, amma gashi an zo da ban ganima, ni ba zan ce an bani ba, ba kuma zan ce an hana ni ba, wato amma shi dan gadan kenan. To dan haka aikin ka shine fahimtar da dan uwanka musulmi da yake cikin shirka dan ya gane, fahimtarwa kuma bil hikmati wal mau'izatil hasana. Idan an ce hikima ba ana bukatar laushi ko da yaushe shi da hikima ba, a'a, istiqdamil uslubil munasib fil makanil munasib ma'a mura'ati zarfi zamani wal makan, dole wannan shine hikima. ya kasance ka yi amfani da hanya mai dacewa a daidai lokacin da ta dace, to shi ne hikima. Wurin da ya dace a yi zafi sai a yi zafi, hikima kenan. Wurin da ya dace a yi sanyi sai a yi sanyi, hikima kenan. Wurin da ya dace a yi kyauta a yi, hikima kenan. Amma dan sai su fahimci hikima shi ne kullum a lallaba, ba haka bane ba. Akwai wanda sai ka buɗauta zai fahimta, akwai kuma wanda baya buƙatar buɗauta, a hankali yake buƙata, baya jahilci abin faɗakar da shi zaka yi. Wancan ko malami ne, daga kai sai shi a soro sai ka buɗe masa wuta, ya san gaskiya ya kauce masa da gangan, baya buƙatar lallashinsa. Amma wancan ko jan shi aka bashi addini a birkice, ba wani rigima da zaka yi, ko ya taso da faɗa sai ka nutsar da shi. Haka ake buƙata, wannan shi ne hikima. Shi ne tare da kiyaye zarfin zaman da zarfin makan, kowane gari da yadda ya dace kai wa mutane magana, kuma kowane gari kila akwai ilimin da ya shahara. Akwai lokacin da ilimi kaza zai shahara a wuri kaza, duk ilimin ka in baka san wannan ilimin baka zo garin kai ba malami bane. Idan sun zo karatu karka dauka wai wannan karatun ya kawo su naka din, a'a wanda suke da shi suke so su ji ka san shi ko baka san shi ba. In har ka san shi to ka iya ba su sabo sai, da in baka san shi ba za su taba yadda ma. Yanzu in ka samu taron hafizai kai ta jan muku tasar kai menene cha za su yi aya, wannan koran Qur'ani ne mutakar baka jan aya da idai. Amma in ka ja doguwar aya daga farko zuwa karshe za a yi kabbara ko ba san me kace ba. Yanzu an yi da duk abin da zaka faɗa. Yanzu sai an ka tarar da gari haddan Qur'ani tafiyalwa a garin mahaddata sun shahara, to yanzu to ka kware a Qur'ani. Da an jima duk abin da yake san aya ɗaya ka jawo biyar in ka san su, to za a rikice da kabbara kuma za a yarda da abin da zaka faɗa. Amma mutakar ka zo ayoyin ba sa jawowa kana ja aya tana jinka, ba za ka kai labari ba. Ina son ƙarin bayani game da yadda kake jawa wai Ubangiji na da hannaye guda biyu. Ba ni da ƙarin bayani sama da wanda na faɗa. Na kawo maka aya cikin suratul Ma'ida, Ubangiji ya ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula, yahudawa suka ce wai hannun Allah murowaciyar hannu ce. Sai Allah ce ghullat aydihim, wannan munin addu'a ne gare su. A nan gurin ƙarya suka yi iri biyu. Ƙaryar farko suka ce Allah hannu ɗaya gare shi kuma ɗayan ko mai rowa. Sai Allah ce ghullat aydihim, mummuna addu'a ce wannan akan su. Sai ce bal yadahu mabsutatani, ba hannu ɗaya ba gare shi biyu ne, kuma biyan masu kyauta gaba ɗaya. Yunfiqu kayfa yasha, yana ciyarwa yadda ya so. Don haka ya tabbata cikin hadisi, annabi ya ce inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, Ubangiji baya bacci kuma dama bai dace a ce yayi baccin ba. Can ƙarshe ya ce da daddare yana shimfiɗa hannunsa, danwa mai zunubin rana ya zo da daddaren a karɓi tubansa, da rana yana shimfiɗa hannunsa dan mai zunubin dare ya zo da rana a karɓi tubansa, a koyaushe kofa a buɗe take. Yunfiqu kayfa yasha, Allah ya tabbatar wa kansa hannaye guda biyu, ya tabbatar yana da yamin kuma la aqadna minhu bil yamin wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini. Abinda ake cewa shine dole ka yadda yana da hannaye guda biyu, sai dai shin irin naka irin nawa ne? A'a. Yaya suke? Ba wanda ya sani sai shi. Yaya siffarsu? Yaya girmansu? Launinsu? Yaya suke? Duk wanda ya ce ma ga yadda suke ƙarya yake, dan Allah bai faɗi yadda suke ba, amma ya ce akwai su. Yanzu abin da yake wajibi a kanka a kaina mu yadda akwai su. In mutambayi ya ce yaya suke, sai mu ce wannan Allah kuma bai sanar da mu ta hanyar wahayi ba. Amma in muka kore muka ce babu su, yanzu kenan mun yi jayayya da abin da shi ya ce akwai su, mu mun ce babu su. A antum a'lamu am Allah, ku da Allah din waye ya sani? Shi ya ce akwai, ku kun ce babu. A antum a'lamu am Allah, san a wurin sai Allah ce wallahu ya'lamu wa antum, shi Allah sai sani, amma kuma ku sani me kuka sani ku kuwa? Da ku dole ku tsaya akan abin da ya baku labari akai. Ya ce akwai, dole ka yadda akwai, amma bai faɗa ma siffar su ba, bai faɗa ma girman su ba. To wannan sai ka yadda baka san siffar su ba, baka san girman su ba, ka jahilci hakikanin su, amma ka yadda akwai su. Ai anan gidan duniyar kama za a baka labarin wani gari ka yadda akwai shi, amma baka san hakikanin sa ba tunda baka taba zuwa ba, ko a hoto baka taba ganin sa ba, amma tunda an baka labari ka yadda me akwai shi. Yaddarka akwai shi, baka zuwa ka ce a'a ni ban yadda cewa akwai ba tunda ban taba zuwa ba, ta ce kaga jahili. Idan baka taba zuwa ba kuma shi ne sai zanto ba za ka yadda ba. to haka ba za ka ce yo aini ba zan yadda Allah na da hannaye ba tunda ban san su ba ta hanyar sai a ce wannan kuma ya zama shirme kenan. Ku gane cewa ka'ida muhimmiya Ibnu Taymiyyah ke fada, yake cewa al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati, al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati. Me ma'anar wannan magana? Ma'anar wannan magana yace magana game da siffofin Allah reshe ne na magana game da zatin Allah. Magana game da siffofin Allah reshe ne na magana game da me? Zatin Allah. Yanzu kowa ya yadda Ubangiji yana da me? Zati. Amma shin zatinsa irin naka ne, irin nawa ne, irin nasu ne, zaka ce me? A'a, saboda me? Laisa kamitslihi shay. Wannan shine hujjar da ka dogara da ita, ka yadda akwai zatin, amma nan take kuma ka yadda ba irin na kowa bane, nashi ne shi kadai. To kuma dole ka yadda da rashi shine me? Ka yadda dole yana da siffofi. Kamar yadda ka yadda yana da zati, ka yadda yana da siffofi. Kamar yadda kace zatin ba irin na kowa bane, to haka siffofin ba? Ba irin da kowa bane ba. Shine maganar. Amma idan kace ka yadda akwai zati, amma kuma baka yadda da siffofi ba, matsayinka matsayin wanda ya tabbatar da gundugulan zatin da ba ta da siffa. Ko dan adam ne kace na yadda akwai mutum gashi sunan shi Zaidu, amma baya da hannu, baya da kafa, baya da kun, baya ji, baya gani, baya magana, baya kaza. Yanzu dan Allah wannan yaya kai dikin kina? To sai kace Allah yana da zati, dan baka iya cewa baya da zati. Amma baka daina magana ba, baka daina ji ba, baka daina gani ba, baka daina iya san abu ba, yana iya kin abu ba, baka daina bayarwa, yana hanawa, yana da hannu, yana da duk abin da ka ce duk baka yadda da wannan ba, ka tabbatar da gundugulan zati da ba ta da sukofi. Yaban Allah kai ko kushe shi kai, ko kuma sai ka zo ka tabbatar da wani bangare na sifa ka rushe wani bangare. Sai ka ce na yadda Zaidu yana da zati, amma hannu ɗaya gare shi ba biyu ba, kafa ɗaya gare shi ba biyu ba, kunne ɗaya gare shi ba biyu ba, ido ɗaya gare shi ba biyu ba, ka tabbatar da wani sashi ka yi me? Ka rushe wani sashi. Yabansa kai ko kushe shi kai? Tawaya ka tabbatar masa. To haka ne wanda suka sai yadda da siffofin nan guda bakwai, sun yadda da kudura, sun yadda da irada, sun yadda da as-sam'u, sun yadda da al-basaru, sun yadda da al-kalamu, sun yadda siffofi guda bakwai sun yadda da su, amma ba su yadda da sauran ba. Kaga sun tabbatar da wani sashi, sun yi me? Sun rushe wani sashi. To da wata hujja ka tabbatar da wancan abinda ka faɗa wajen tabbatar da wancan, shine za a kafa ma hujja da shi wajen tabbatar da sauran. Dai idan ka ce na yadda yana ji, yana gani, yana magana, amma ban yadda yana da hannu ba, ban yadda yana da irada, ban yadda yana da mahabba ba, ban yadda yana da sifa ta al-ghadab ba, ban yadda yana da kaza ba, ban yadda, dukkan rushe sauran. Amma ka yadda da as-sam'u, da al-basaru, da al-kalamu, da al-iradatu, ka yadda da waɗannan. Sai ce da kai to shikenan, ka yadda yana ji, ka yadda yana gani, me yasa kake yadda cewa yana da hannaye kamar yadda ya tabbatar wa kansa? Sai ka ce da ni to ai hannaye sifa ne na dan adam, idan na ce yana da hannaye na siffanta Allah da dan adam kenan, dan haka na kiyarda in yi haka. To ni kuma sai in ce da kai yo ai Allah dan adam ma yana ji yana gani, kuma Allah ne ya faɗa inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira, kuma inna allaha kana samian basira. Shi ma dan adam yana ji yana gani. Yanzu idan ka tabbatar ma Allah ji da gani, ka kwatanta shi da dan adam, dan haka sai ka kore masa ji, ka kore masa gani, dan kar ka kamanta shi da dan adam. Sai ce a yo ai jin da na tabbatar masa daban da irin jin dan adam ne, ganin da na tabbatar masa daban da ganin dan adam ne. Jin dan adam yana da iyaka, abinda yake kusa yake ji, in ya nesa baya ji. Ganin dan adam yana da iyaka, abinda ke gabansa yake kusa ke iya gani, amma abinda ke bayansa ko damunsa baya iya gani, sai ya waiwaya. Amma ganin Allah ko ina ne, jin Allah kuma yana jin komai ne, yadda yake jin sautinka, haka yake jin motsawar kifi a ƙarƙashin teku, haka yake jin motsin gaiwa a cikin tabo, haka yake jin tsuntsu a sama, haka yake jin mala'iku a ko'ina, haka yake jin ƙaran fadowar kowane ganye da ke saman kowace bishiya. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين sai in ce yawwa haka nake so ni ba to ni ma na yadda da wannan dadi akan ka na tabbatar masa da hannaye da kamar da tabbatar masa kansa amma ba irin nawa ba ba irin naka ba ba irin na kowace halitta ba samfurin hannun da shi ya baiwa kansa sannin yadda yake yadda kai da jinsa ba irin na dan adam bane ba yana ji ganinsa ba irin na dan adam bane yana gani maganarsa ba irin ta dan adam bace ba har yana magana kuwa wa kallamallahu Musa taklima to haka din na tabbatar masa sufofin da ya tabbatar wa kansa amma ba irin na dan adam bane ka'idar ni da kai duk iri daya ce laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya duk ka'idar daya ce ni da kai to sai yaya yanzu ne da na tabbatar da sauran ba da son zuciya na tabbatar ba da aya na dogara da hadisi na dogara kai da ka kore su da me ka dogara kace baya da hannu sai na ce to me yake nufi da bali ya dahu sai kace ai kudura yake nufi daga ina ka samu wannan fasaran daga ofishin annabi ko daga ofishin sahabi ko tabi'i kai shiru har duniya ta tashi ba za ka iya kawo mun wani sahabi ko tabi'i ba ba ma annabin ba da ya fasara ayar da haka to waye maka wahayi dole kai tsuntsu shin cikin musulman da suka rigaye ka annabi ko sahabbai ko tabi'a ko tabi'ina ko wanda ya fasara ayan a haka za ka yi shiru dole ka ce akwai ko babu in ka ce akwai zan ce a ina a Bukhari a Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i cikin Muwatta'a Imam Malik Muslim ba za ka taba kawowa ba har sai raƙumi ya fita daga cikin kofar allura ba ka kawo ba har sai ranan da jaki ya kaho ba ka kawo ba to dole ka ce eh ko babu idan ka ce eh akwai zan ce kawo to ka san babu sai ka ce a ba wani sahabi da ya rigaye ni to waye ya rigaye ka dole kila ka ramo wani malami malami ka ce ai malam wani a cikin tafsiri ka za ce ka zama malam wani sai in tambaye ka da malam wani nan da ka ambata a ɗauke shi a sa sikeli ga sahabbai ga annabi ga tabi'ai ga tabi'ut tabi'ina a sa sikeli waye fa wani tsoron Allah waye fa wani ilimi waye fa wani sanin abin da za a siffanta Allah da shi shi wannan malamin duk ya fi su ko su ne suka fi shi idan ya ce ya fi su kaga ya zama mahaukaci ba zan tsaya in ci gaba magana da shi ba kuma ya zama wani iri daban ba abokin magana ba ne taɓaɓɓe ne yana buƙatar a sa shi a turu dole ya ce sun fi shi sai to tunda sun fi shi ka sallama da ilimin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ka kyale wannan malami ya yi kuskure Allah ya fi masa ni da kai mu taru mai masa addu'a amma mu kama abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai da tabi'ai wallahi in kai haka an huta ba malamin da za ka yi wa haka wallahi sai ka kai shi bango yaron sa inda zai sa kanshi shi yasa da suka san za ka yi wannan tambaya sai suka rufe kofar tambaya yanzu yadda za mu tsaya ku tambaye mu ku more ku rubuto wani ma har da bakar magana ai ko mun laushin magana ba za ka tambaye malamin ka ba yana can wancan sashin ɗaya sashin in ka san a bangaren hannun hagu yake wallahi ba za ka tambaye shi ba dama shi ya rufe kofar tambayar ya ce duk wanda ya ce wa shehin sa dan me to ba zai rabota ba har abada haka ce wa sallimil amra lahu la ta'tar wa law bi isyanin ata idan qul kace sallama masa gaba daya karkace dan me ko sabo yayi kalle shi kai dai bi shi haka irin tarbiyyar da suka bayar kenan dan karka tambaye su san in ka tambaye su zaka kure su in ba tsoro ba su bude filin tambayoyi mana wallahi ba za su iya ba sun san za ka kai su bango su bude filin tambayoyi kuma su baka hujja amma ba za su kai labari ba sai dai ka kasance a gaban su kamar ruwan gawa a wurin mai wanke ta ba za ka taba kai labari ko ba za ka fahimci addini ba kai ce kara 40 kana bauta a karkashin sa ba za ka fahimci addini ba kuma duniyar da baka samu duniya baka samu lahira ba dan yana mutuwa duk tsufanka ba kai ne zaka zama halifan sa ba sai wa dansa ma'ana kai kamar an halice ka dan ka zama bawan gidan uban tun yana saurayi kake karkashin sa kake masa bauta kake masa hidima a gaban ka aka haifi ƴaƴan ka dauke su suka yi maka fitsari suka yi maka kashi suka yi maka amai ka katse musu majina uban ya mutu kuma su zo kuma wai kuma dole ka bi su suma kai bawan gidan ne wai, kamar da Ubangiji ya halice su don su yi shugabanci da shehinai, dama an halice su don wannan, kai kuma tunda aka halice ka an halice ka muridi, ba yanda za a aikaci gaba kai ma ka zama shehi. Akwai adalci a wannan? Tilka idan kismatun diza. Ina ga sai mu dakata a haka, sauran tamboyin nan da suka rage mun a hannu za mu tashi a kansu a darasi na gaba tun da zai shin safi tauhidi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.